Assalamu alaikum masu sauraron mu da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe, shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kiyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranan Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa, shugabanci na gari, inda a yau ma 3 ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu magana ne akan kafar sada zumunta da ma irin amfanin ta.
Jama'a muna tafi da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashin Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna. Karkashin jagorancin wakiliyar sashin Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana.
Me sauraron barkan mu da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau muna tare ne da wasu matasa da zamu tattauna da su akan al'amarin kafofin sada zumunta wato social media. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Rahila Abdullahi da malam Shehu Idris wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya dake cikin jihar Kaduna bangaren koyon aikin jarida wato mass communication kenan a turanci. Sannan kuma muna tare da malam Babangida Abdullahi shi ma dan jarida ne dake daga Freedom Radio nan Kaduna. Malamai barka da zuwa zauren namu.
Barka mu dai.
To malamai, idan aka ce kafanin sada zumunta to mutane social media a turanci abu ne wanda kowa ya san shi kuma yake shiga yau da gobe. Malam Shehu Idris, kai a matsayinka na wato malami a wannan tsangaya ta yada labarai a makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya, in aka kai mana fassara da me ake nufi da wannan kafar sada zumunta, me wannan kalma take nufi kuma ya ka dauke ta?
To alhamdulillahi, shi wannan wato kafa ta sada zumunta ta social media wato wata kafa ce wanda aka kirkire ta domin sada zumunci tsakanin al'umma wadanda suke wato wurare daban-daban. Kuma wata kafa ce da take ƙara taimakawa wurin sabunta samun saukin gudanar da abubuwan da suka shafi al'amuran mu na yau da kullum da kuma gudanar da ilimi shi kanshi a sauƙaƙe. Musamman zaki ga yanzu a wannan lokaci wata dama ce da dalibai Allah ya ba su ba kaman zamanin da ba. Zaki ga yanzu abubuwan da ake koya maka ko kuma abubuwan da ake buƙatar ka koya don ka ƙare ilimin ma za ka yi amfani da wannan kafa ta sada zumunci wato social media domin ka yi karatunka ma cikin sauƙi kana ɗakinka kana zaune za ka yi shi ba kaman mu ɗauke shi a lokacin baya da zaki tattar mutanen mu sai su je library suna neman takardu. Yanzu duk takardar da kake bukata in dai har zaka hau kafan sada zumuntan nan kai googling zaka same shi zaka dauke shi kuma kai karatunka a hannunka a dakinka ba tare da wani wato matsala ko kuma daukan lokaci mai tsawo ba har ila yau kuma ita wannan kafa ta social media kamar yadda nace kafa ce da take sada zumunci cikin sauki domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa na al'amuran mu na yau da kullum zaki tadda yanzu ana iya rasuwa ko samun wani karuwa sai kiga to hanyar da tafi sauki ma ka sani dan ni mafi yawancin lokuta labaran da nakan samu game da abubuwan da ke faruwa a yau da kullum a social media nake samu su wani lokaci zaki ga da ka hau zaka ga labarin wani ya rasu ko kuma a'a wani ya samu wani matsayi na ci gaba ko wani abu to kinga an kawo maka wani hanya mafi sauki da zaka iya samun cikakken labarin da kake so ba tare da wani tsangwama ba
Malama Rahila, ku ne mata da aka fi sani da cewa ai ku su wannan social media ko in ce hanyoyin sada zumuntar nan kaman dan ku akai ku dauki hoto ku nuna kanku ku sabon dinki ne da anan kuke gani yan gulmace shi iyaka amfanin da yake da shi kenan a wurin mace
wato iya sani na gaskiya kafofin sada zumunta ba wai iyakacin abin da mace ya kamata mata amfana da shi kenan ba kinga kamar yanzu yanda kamar shi abokin tattaunawa mu ya faɗa kafa ce ta sada zumunci zumunci yanzu in kin lura kafin ka dauki kafa ka kai shi da waya yanzu aka kamar yanda yace an yi rasuwa an yi haihuwa kin kira kin yi barka ko kin yi jaji kafin ki ka dauki kafa ki je wannan guri so ita mace bai kamata a ce ta dauki bangaren sada zumunta kamar na daukan hotuna ko kuma ana posting din hotuna akan social kafafen sada zumunta social media kenan kinga yanda aka samu ci gaba yanzu ya kamata a ce ta dauke shi a wani bangare again na bunkasa rayuwarta me bunkasa rayuwa kamar kinga yanzu akwai kafafe na kamar koyan ayyuka ma kamar sana'o'i na hannu ma mace za ta iya koyan shi akan kafafen sada zumunta na wato social media ba tare da tashi ta ji inda za a koya mata ta zauna gata da mutum tana kallon sa ba kamar bangaren girke-girke mace yanzu akan social media za ta iya wayewa da girke-girke na kasashe da dama ba tare da ta dauki kafar ta ji makarantun da ake koyi girke-girke
ko suna cikin dakin ta
kina cikin dakin ki zaki koyi komai ki yi gaba saboda shi wannan sada zumunta ya ƙara buɗa mana kwakwalen mu mun san abubuwan da ya kamata mu sani ma na wasu bangaren wasu kasashe al'adun su ne rayuwar su ne da komai da suke yi shi ya ƙara buɗa mana saboda akwai yanar gizo ko da baki zauna iyana na ƙasar ki ba yanar gizo za ta sa zaki bincika in kika bincika ta yanar gizo duk zaki ga irin wayannan abubuwan ki koyi sana'a ki koyi girke-girke akwai mutane ma da zaki ga malamai ne su ma sun bude irin wayannan abubuwa dan mata kawai saboda su zauna su koyi tarbiyyar da su tarbiyyatar da ƴaƴansu yadda zaki zama a ɗakin mijinki yadda zaki tafiyar da rayuwarki ma matsayinki ma na ƴa mace yanzu akwai wasu da zaki ga malaman asibiti ne su ma sun bude suna ƙara wayarwa da mata kai ga yadda zaki kula da kanki a in yaro bai da lafiya ga yadda zaki mishi ko kuma a cikin iyalan gidanki ma ga yadda zaki kula da su ga yadda zaki musu da sauran irin abubuwan nan so kafafen yada zumunta a gurin mace ba wai daukan hoto ne kadai ya tsaya ba akwai inda za ta inganta rayuwarta ta bunƙasa zaman da kewa ta ma da al'umma da take tare da su baki daya
to a bangida kaman waɗanda suke da sana'a da kanga sukan zuba kayan sana'arsu a su shi ma a kafafen yada zumuntan nan wato kaman fage ne na talla wata kasuwa ce ta bude kana ganin akwai tasiri a kasuwanci
kwarai da gaske komai da ke gani yana da advantage da disadvantage na shi kamar yadda turawa suka ce yanzu duniya ta dunkule global village ta dunkule guri guda duk abin da ake yanzu ta iya yiwa haja ne a ce na take amma Rahila za ta gani tana ɗakinta za ta kuma downloading abin ta sa a fesinta ta ce ga kaza ina da shi sai su dinga kasuwancin su a kankanin lokaci za ta nawa ne kaza ne amma akwai kuɗin da za a ɗauko shi daga waje kaza zuwa waje kaza
ko har a kawo mata gida
kwarai da gaske to wannan ya bunƙasa tattalin arzikin duniya gaba daya musamman su ƙananan 'yan kasuwa yanzu misali ba ki da jari amma ta wannan yanar gizon da kuma wannan social media za ka yi duk abin da kake so baka da sisin kuma ka cire ribinka a kawo abu kuma ka sayar to kin ga ya bunƙasa tattalin arziki sannan su kansu masu shaguna su ma ba a bar su a baya ba to wannan harkan daga nan za ka yi magana da buturin da yake ce na ga kalan kayan da kake so kamar rubuta min surana kinga wannan ma ya taimaka matuƙa to wannan abin yana da amfani matuƙa yana da kuma matsalolinsa amma dai yawancin mutanen kasashen da suka ci gaba suna amfani da wannan social media wajen ƙara bunƙasa kwakwalensu ko kuma ce kwanya yanayin da dai Hausa da muke amfani da su a wuraren nan saboda abubuwan da ake amfani da su a wuraren yana da muhimmanci sosai akwai abin da in ka saka application za a kira shi yaran kin za ka zai misali zan iya sayawa ɗana waya amma a kusa abubuwan da su kaɗai nake so ya koya to wannan wayar iya wadannan abubuwan zan same shi kankanin lokaci zai samu ilimin da ban ma kai shi makaranta ba ya same shi kuma ta social media ne in kasuwanci nake so dana yayi a wannan tsarin akwai abin da zan koya masa ta social media akwai masa duk abin da yake so ya koya to kin ga kenan social media ta taimaka ta kowane fanni in addini kake so ka koya akwai shafuka daban-daban na addini in ma maganan babin soyayya ne na zamani akwai duk irin waɗannan abubuwan in ilimi kake so na kowane zamani duk zaka duk abin da kake bukata na rayuwa na al'amuran yau da kullum duk zaka same shi a wannan social media da aka zo da shi
to malam Shehu Idris a bangaren ku na masu koyarwa musamman ta bangaren yada labarai da sauransu akwai hanyoyin da shi matashi zai bi wurin tantance shi ga labarin da yake na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba a wannan bangare na
social media kwarai da gaske saboda ai abin da yake faruwa shine wato akwai labaruka na ƙarya ko in ce na kanzan kulege waɗanda wasu suke amfani da su a wasu shafuka na wannan sada zumunta ta hanyar social media din suna ma haddasa rikice-rikice walau ta bangaren addini ko ta wasu bangarori wanda kan kawo ta da zaune tsaye to akwai hanyoyi kamar da kika tambaya wanda matasa masu amfani da wannan kafa za su iya samun sahihan labarai masu inganci kuma waɗanda aka tantance su waɗanda idan sun same su sun saka su za su kasance suna da asalin wato inda suka samu source din ma'ana asalin inda suka samu shi wannan labarai nasu misali zan baki yanzu zaki tarda kamar muryar Amurka kaga girin muryar Amurka ita kanta tana taka rawar gani wurin aiko da sahihan labaruka masu muhimmanci wanda suke amfani da al'umma kusan zan iya ce maka yanzu an kai matakin da wasu a social media ma shi da amfanin social media a wurin shi dan kawai ya saurari gidan rediyon Amurka ne ya san cewa dukkan labaran da yake bukata walau na gidan Najeriya ko na kasashen waje ko na kasashen ketare mafi kusa da kasarsa yakan same su ta wannan kafa ne to dan haka yasa wadansu matasan zaka ga ko labarin za su dauka sun fi daukan irin waɗannan kafofi musamman kamar na shi gidan rediyon murar Amurka biyoyi kenan zaka ga a duk labaran da zai dauka a wannan bangaren ya kan dauke su da ya tabbatar da cewa wannan gidan rediyo ba za ta aika da labarin da bai da sahihanci ko kuma inganci ba
to kenan dai akwai kafafen yaɗa labaran da suke kan shi yanar gizo din wanda suke iya kawo warna ko in ce suke kawo labaran da ba su da sahihanci
eh akwai su masu suna ma da yawa ai tunda waɗansu ma sukan buɗe wani page ne na musamman su rinka kirkiran wasu labarai da suke zama na kanzan kurege dan kawai su tada zaune tsaye su ce ga abin da yake faruwa kuma alhali ma baya faruwa ko kuma su rinka yi wa gwamnati zagon ƙasa suna nuna ga illoli ko wasu abubuwa da gwamnati ke yi dan kata dan tada fitina ko wasu abubuwa wanda kuma ba gaskiya bane so kin ga shi ma yana daga cikin illolin da akan same su a bangaren social media din
duk da an ce duk abin da yake indai a wannan duniyar ne akwai kuma abin da yake iya bata shi wato dai akwai abu akwai amfani da kuma rashin amfanin
wannan ai barin shigo wannan batu na social media a Najeriya mu za mu iya cewa matsalolin ta yafi alherin ta yawa
kai tsaye mana
baban gida dalilan na su ne ɗaya zuwa biyu yanzu yanayin kasar mu muna da kabilu daban-daban addinai daban-daban mutane daban-daban da kuma yanayin fahimtar mutane daban-daban to ana amfani da fake news
wato labarin
ƙarya abinda bai faruwa za a ce ai Rahilatu ai kaza 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 ta ce wa ne ai kaza kaza
to lokaci har da hoto ma
a dauko wani hoto da ya faru a Rwanda sai a je ko a ce ai layin su ne baro sai a watsa shi sannan wani yana gefe can bai ma sani shi ba ya dauko ya tura wancan wancan ya tura wancan lokacin da gaskiyar labarin za ta bayyana wa'ancin da aka tura su kuma suna can suna ci gaba da yada shi
to an koma an rikice an na taban nan
wanda daga nan Allah kadai sai abin da zai faru so sai sa social media a Africa matsalolin da yake haifar mana ya fi alherinsa
to ko dai saboda ku kuyi amfani da shi yanda ya kamata bane ma'ana kun fi shagaltuwa a wurin inda abin da zai kayata ku ba abin da zai yi amfani wa al'umma
ba ai yanayin tsarin da muke da shi mu ko tun can tele-tele kafin turawa masajan kunnuwa su zo mu muna da tsarin tafiyar da al'adu da rayuwarmu da addininmu to wannan social media da ta zo sai ba a zo an ware mutane kai ba sai aka tsandima gaba ɗaya kawai da ba ta yi da mara ilimi da mata kuma ta yi dokoki ba abin da ka ga dama shi zaka dauko ka jefa ƙarya da gaskiya wani waje faru ka san damar suna ka tura mutum ba zai verify me ya faru ba shi ba ya tura wani ya ƙara nashi kuma kin ga dan adam yake
wato ana ƙara labarin kamar yadda ita ce gabatar da shirin ta yi shimfiɗa gabatar da shirin ta cewa za ta tada amma za ya hadari yanzu wani ba kokari yake kai agaji ga hadarin ba, amma ya za a yi dauki wannan labari
wanda kuma a lokaci ya kai agaji
ga hadarin, ya za a ci
sai a yi
sai a fara sa tun wannan labarin bai yi ba,
shi gurin sa kawai ya zama shine zai
first
ne ba ga labarin
labarin, to kin ga shi kanshi wannan wani matsala ne da shi wannan social media wasu sukan yi mishi mummunan fahimta akai suke yi, haka zalika kuma waɗansu sukan dauke shi a matsayin wani abu ne wanda kawai su suna kalla, to ai yanci nake da shi kudi na ne bari in sai duk wayar da nake so in sai data na adadin da yimu kawai in hau in kalla abinda naga dama in yada abinda naga dama in yi abinda naga dama, to kuma yadda Ubangiji shi ma ya faɗa cewa barin mu kara zube ba tare da an nunar mana ko kara mana ilimi dangane da abubuwan da ya kamata mu
musamman kaga mu yanci da social media tafi mana illa wannan kafar kafafen sada da mutane zamani, kana kokari ka samu labarin ka sahihi kana tsakin labarin wani yaya da ƙarya
sosai akan
lokacin da zaka fadi gaskiyar labarin ta ƙarya yake,
ko kuma ce kana ba
gona da
yawanci ta kamar da
gudu ba ya
ga yin da ake ka kai
ta ba a taba yarda da shi saboda wanda an saka wancan na ƙarya ya riga ya gama yawo a duniya gaba daya, to da zarar kin saka naki in ma kina neman kamar maybe ko kamar irin kai sabon gidan dan jarida ne zamin sabon gidan jarida idan kana neman mutane da za su ringa bin shafin ka ne wato followers insha Allah tunda wannan labarin an riga an sake shi tun farko ya riga gaba yawo da duniya, to insha Allah ki duba in kika saka shi a yau sai ya kusan kwana biyu ma kafin ki samu mutum ɗaya ma da zai iya karanta miki labarin
saboda an riga ka
sakawa, kuma sannan mutane duk rayuwar su ta riga ta tafi a tasirin raja a ra'ayoyin su ya riga raja akan wancan labarin na ƙarya,
to shi mun social media da mana illa
sosai, to amma wannan ba wani kalubale ne a ga su ƴan jaridu na ainihi ba cewa gida su ƙara zage dantse kuma su tashi su wurin nemo su ma bayanin kafin ma wa'ancan masu
ai ba za ka rabu kashi kashi ba, wani abu zai faru kamar da Rahila sai magana ya faru a sabon tasha ita kuma tana nan Constitution Road, to za ta tsalle ne ta bace ta je sabon tasha dole sai ta bi abin due process sannan kafin ta zai ta nemo gaskiyar labarin wani shi har ya riga da ya yada abin da yake so,
sai tunda a ka'idar aikin jarida ba haka dan kawai daga
yanzu dole sai ya tabbatar saboda kai
ka tabbatar
duk abin da ya fito daga bakin ka mutane suna yarda da cewa ba ka faɗa abin da ba daidai ba, to dole ba za ka yi gaggawa kai ko ka akwai labarin da ko ka same shi ba za ka yi gaggawa sake shi ba,
sai
ka bi step by step ka tabbatar duk matakin da ya kamata ka bi shi wanda in an sake akwai labarin ma da ba za ka sake shi ba saboda illarsa,
to saboda
wato wani illa ya fi amfanin yawa
sai a aje shi wani da kuma kawai komai aka samu sake shi ba
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, bari kuma mu koma zauren tattaunawar namu.
To mu dawo ga maganar matasa da yadda suke amfani da wannan tokafan yada sada zumunta din. Za ka ga matasa suna misali sun bi wurin yada badala a wa'ansu koya sata ma koya buɗe makulli wannan. Ai za ka je sata, mutum zai je sata a gidan wani an koya masa yanda zai bude kofa. Wannan misali in kidnapping da muke fama da sata satan
ko
garkuwa da mutane. Za ka ga akwai wa'ansu wurare da za a shiga ga film ne aka nuna na yanda suka fito da mashin da yawa suka je wani kauye aka banka mishi wuta aka yi waye da sauransu kuma an yada. Su ma shi yasa suka kila suka karfafa ganin cewa shi wannan kafanin sada zumunta bai da wani kaida, bai da wani wanda za a ce
bai da wasu dokoki,
ba dokoki. Ba ku ganin kamar ya kamata a ce gwamnati ta samu wani doka ta sa na cewa sai kaza ne sannan za a iya sakawa a wannan kokowa an take hakkin bil'adama.
Lokacin da wani dan majalisan dattawa dai butoye korafi akan cewa lokaci yayi da kasar mun nan indai ana neman ta zauna a dunkule kasa da zuma daya, to ya zama wajibi, ya zama dole a sa dokoki akan waɗannan kafafen sada zumunta na zamani.
Haka
wanda hakan ya haifar da
hakan sai ya haifar da cece ku je
wannan
mutumin kaza
mai da kafa wasu ga wanda mun take haƙin dan
adam za ka zaka
ya mutum da ƴanci
ga
akan ba wannan tantance ne abin da zai yi
kin gane lokaci aka kashe magana sai
lokacin rikicin ƴansas da yazo sai kuma gwamnati gane cewa to maganan ba wannan mutumin ku yana da ke sauran ina jiran fosu kuma cewa ya kamata ku yanzu a jalaye yanzu da aka yi doka a wannan shafi na Twitter kuma kuma an rage wasu matsaloli da yawa
sai mai doka ba dan dakatarwa ne
ko kana gani
a
ta dalai ai alade to
ta dalai
ba dakatarwa ne kuma yanzu haka ana kotu kuma amma tabbatar masa cewa ta dawo da Twitter dan ba ta da yanci
mun yadda amma mun muna so gwamnati ta yi doka yanzu ba akwai yanci kasar mu ce mu muke rayuwa a cikin ta
kuma mun ga kai tana so Rahila tana so
ai duk
kuka ai muna neman maslaha ne na wajen shugaba wannan social media kafafen sada zumunta na zamani suna kuse musamman aikin mu na yan jarida abin da ya kamata ka fidda shi wani shi bai san dokokin aikin ba
kawai sai
ya bayyana shi ba kawai zai zo yayi akwai abin da ake kira su children and minor wanda abin da kananan yara ne ba a saka fasu
haka
to sai abu zai faru sai ya zo kai kudin a saki yaran da ba su da haƙi ilimin ba su da laifi
to bari mu dawo ga amfanin shi wayannan kafafen yaɗa labar kamar yadda kuka fara zayyana mun cewa mutum ana iya amfani da shi wurin sana'a wurin ilimin karuwa da ilimi koyon tarbiyya da sauransu gina al'umma fa shi ma yana iya taka rawa
sosai ma kuwa tunda yanzu ai akwai kungiyoyin da sukan bude shafuka na sada zumunta wato mu ce wasu foundation wasu kungiyoyi masu tallafawa mutane zaki tattaru wannan kungiyoyi suna iya sa shafin su cewa to mu kungiyar mu kungiya ce da take taimaka mu marayu gajiyayyu ko kuma ƴaƴan waɗanda ba su da karfi musamman abin da ya shafi ilimi ta bangaren wato taimaka musu su samu ilimi inganci cikin sauki to idan yanzu misali aka ce wannan ba wani abu bane dake da muhimmanci to zaki kalli cewa akwai kuma wani bangare shi ma na sha'anin karatu kamar yadda Rahila ta yi bayani ni na san a cikin sha'anin mu na koyarwa akwai kamar yara waɗanda muka musu project waɗansu su zaki tada cewa ba ma sai ka gansu ba ma'ana kawai akwai yadda kukan yi taro da su zaka ba su wani wato ko ni da ka bude musamman cewa to ko daga karfe kaza zuwa kaza mu haɗu da ku a wannan lokaci
a wannan dalili
kowa ya turo da abinda muka ba shi umarni ya je kowa zai turo zaka duba zaka hawo wanda zaka yi mai gyara kai mishi wanda ya daidai ya dora daga inda ya bari duk zaka gani shi
wato wata da ma sai mutum yayi halin
zuwa an dena yanzu na ga miki an ci gaba sannan idan assignment ne misali zaka tura ma yara ta email
aikin gida
kowa zai je ya duba ya gama kuma ka ce sake turo maka ta email din kuma dalibin ma baka bukatun ka fuskanci wata matar ma baka bukatun ka san wace ce ita ko menene ita in ta turo maka zaka haka zalika in ka gama sakamakon shi kanshi zaka sake watsa musu ita wannan email din na kowa zai je duba ya ga abin da ya ci ma ba tare da wani dan uwan shi ya san me yasan ba to kin ga shi ma
wannan baya da haka wannan kafafen sada zumunta na zamani sun kawo saukin rayuwa da yawa a wannan annoba ta corona da ta kunu
a lokacin
a nan an ƙara sanin cewa social media da kuma muhimmancin su yanzu misali akwai kamfanin dillancin yaɗa labarai na Riches ya ba mutane horaswa akan fannin yadda zaka amfani da social media in kwanakin nan duk mun yi wannan training din amma kuma online aka yi shi
haka
ba tare da mun je ba ka gama amma ka jarabawa amma ka abin da ya dace kuma a turo maka certificate din kawa kin ga cigaba ne yanzu an kawo akwai dandalin da zaka ga mutum ido da ido kuma kana daki na daki yi maka tambaya ka amsa kamar yadda shehu ya bayani in ma mutum gwaji zaka masa zaka yi kai tambaye mutum one on one ka san ka fuskansa ga maganganun da zai maka in kasuwanci ne ga haja gata na gini ina so zan saya duk irin wannan abu an ci gaba sannan kuma wannan lamari na social media ya kawo bunƙasa tattalin arziki kamar yadda muka magana a baya yanzu kuma tun nan irin shafukan ku na Instagram ni ban cika yin wannan ba amma dai mata yawanci suna yi za mutum zai shiga zai taka nin hajoji kala kala a tamfani takalmi ne agogo ne wayan hannu ne diddai ga sanin dai kowace tana ta kokari zai collection waye collection diddai dai ana ta abubuwa
ba sai mace ta bar ɗakin ta ba Allah ya ba mu collection ba sai mace ta bar ɗakin ta ba a cikin gidanta ba tare da ta je ma kasuwan ba ta siyo da kasuwan wallahi kuma ta siyar
akwai wanda ma ni na sani kinga kitso take yi amma a kullun tunda ta san duk satin duniya tana da makitsa saboda ƴan makaranta ma'aikata to kullun zaki ga ƴar datan nan in ta saka mafi kankantar data ma idan ta siya ta saka a wayarta kullun style din kitso ne zaki ta zuba a status ɗinta na WhatsApp
wanda ya maka tun kafin ka zo
wanda ya maka tun kafin ka zo
wanda
ina son wannan kitsan idan zaki min shi to ki zo rana kaza lokaci kaza ina gida
kin ga aikin ka aikin ka bai zo ki wanda a gidan kitso akwai na da sauro a yau ina da mutane
yawa gobe ina da mutane kage yanzu ku kawo ta kan bangaren sana'a idan kin ga masu yin kamar kunin aya garin dan wake a awara take yi ne wallahi da zaki gani ƴan mata ƴan mata ne yanzu duk wannan yawon banza yawon shan shayi shayi da zaki ga suna yi da bata lokacin su da samari
an samu abin
girgin ta ma yanzu ya koya mata da yawa yanzu su mutaya ba kawai zaki
wallahi kawai zaki zo
har me yasa ma su shi sai mana kana dubawa ga yanda yake
so kina yi ana zuba wancan kema kina zuba a lokacin a cikin tukunya
to kici aure ma zai daina rubuwa ke
insha Allah shi ne za a riki
wannan bangare
wannan bangare
gaskiya haka nan da inda kaje in kan rasa gane kan wurin zaka yi gubin ba za ka samu gubin ba kawai dai su kai gabar sai Allah sunan layi da anguwa ba sai ka zo kai ka har wannan wurin
wato rashin sanin amfanin ne
yes
amfani da kuma amfana da amfani shine ya kawo illar wato ba wai kafofin sada zumunta suna illa ba yanda ake amfani da
shi ne
illa
kawai muke bukata abinda muke bukata wayar da kai muna bukatar a samu yadda za a yi kasan nan a wayar mu al'ummar kasan da kai misali kasashen da suka ci gaba su fa wannan social media din da shi suke rayuwa da shi suke sana'a da shi suke komai to mu yanzu kusan musamman a kasashen mu na Afrika mu dauki kasar mu Najeriya domin kasar da ka sani nan zaka fi magana akai wato matsalolin da take haifarwa wallahi wani lokaci sai ka ji dama za a soke social media
a
zauna lafiya
saboda ba za a koma jiya ba
fitintunun da suke take haifarwa kamar yadda Ubangiji ya faɗa yafi alherin yawa to babban abin da kasar ya kamata ta yi shine ai amfani da wasu hanyoyin ilimi na zamani domin a ƙara wayarwa mutane da kai yanzu kamar makarantu ne ya kamata a ce an samu ci gaban da yawa makarantu tun daga matakin primary secondary har zuwa wato gaba da secondary wato jami'o'i kwalejojin ilimi ya kasance ana amfani da waɗannan social media kafofin sada zumunta
ta wurin koyarwa wato fa tun daga ƙasa kenan
sosai zai dauki private schools makarantu masu zaman kansu su mafi yawancin abubuwan da suke lokacin corona ai ba su dakatar da koyarwa
amma
makarantun mu na gwamnati ba
ya
sai gidan radio akai kuma a gidan radio ma a haka wani zai ce miki mu ba mamu da wuta wani ma zai ce shi gidansu ba radio yaran ba sa
zama
to shi sai yake da matukar amfani gwamnati fa tana da rawar takawa kware akan wannan al'amari domin ƙara inganta sanin muhimmancin shi social media ga al'umma da kuma amfanin da take da shi a cikin al'umma
baya ga haka kuma ya kamata a ce gwamnati kamar yadda muka yi ta bayani ayi dokoki dole mu yanayin al'adunmu da tsarin zamantakewa mu sai da dokoki
ba za mu rayu haka
a social media zaka yi tsammanin Najeriya za ta kama da wuta zuwa alantawa yanda za a yi ta cece ku ce daga wani abu ya dauko na arewa je ba dan kudu ta zagi in an je ku abu na kudu dan arewa ta zagi zaki tsammanin za mu kama da wuta to amma aka zo zamantakewa kuma na real life sai kiga babu wannan abu to kin ga in akwai dokoki to duk irin wadannan matsalolin za ka kawo ƙarshen su to yana da kyau gwamnati ta shigo wannan al'amari kuma za ta samu kuɗaɗen shiga mutane za su samu sana'o'i daban-daban in an yi dokokin nan abin zai tafi gonin sha'awa kamar yadda shehu da rahilatu suka yi magana tun farko daga matakin primary a cikin irin ɗan tablet ɗin nan ba abin da za ka sai application na koyon karatu to irin wadannan abubuwan za su taimaka ƙwarai da
gaske amma kamar a jihar Kaduna aka mun akwai lokacin da aka ce gwamnati ta rarrabawa
to jihar Kaduna a jihohi 36
da zai wadata amma ka ce kwabo tablet ɗin da
sun ba shi
ba magana mun haɗe su ba al'umma sun haɗe su da sai kuma ya kamata a ce ita kanta gudu sun zata yi abun tare da in abun misali dubu ɗaya ke sai
ta yi ta 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 kin ga dokar ta shigo kenan
dole zaka kula da shi ka sake wannan tablet ɗin da ka ba ɗanka ya bata in dubu ɗaya ke sai shi dubu biyar zaka biya
to malamai godiya muke na san magana inda aka tafa bangaren kafofin sada zumunta abu ne mai faɗi wanda zamu iya kwana muna tattauna akai haka muna godiya sai mun sake da ita wannan zauri na
Yeah.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC. Yake sallama da ku huta lafiya.